Shirin wadda wata kungiya mai lakabin Tens Mata haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Kano ke aiwatarwa na samun kuɗaɗen tafikar da shi daga hukumar USAID, mallakar gwamnatin Amurka da ke tallafawa ƙasashe masu tasowa. Madam Zainab Munkarim ita ce daraktar da ke kula da aikace-aikacen kungiyar Tens Mata a jihar Kano, ta yi ƙarin bayani dangane da abin da suke muradin cimmawa.
Lafiyan matasa, musamman wayanda suke da aure da wayanda ba su da aure, kuma wayanda suke da auren ma muna tunanin za a shigar da maganan tazarar haihuwa da kuma abubuwan da ya shafi cin zarafin jinsi, abubuwan da ya shafi al'ada wato menstrual hygiene kenan, abubuwan da ya shafi shan miyagun ƙwayoyi. Zaka ga matashi ya tashi a kwakwan da ke damuwan shi sai ya je kuma ya je fada wani halin da ba shi da kyau.
Yanzu ne shekaru biyu kenan da suka shuɗe, shirin ya buɗe zaurukan ba da shawarwari da tarbiyyantar da matasa a ƙananan hukumomin Wudil da Ungogo a nan jihar Kano a matsayin tsarin gwaji, kuma ga alama kwalliya ta kama tafarkin biyan kuɗin sabulu ta wannan fuska.
Sunana Ruqayya Abdulwahab daga ƙaramar hukumar Wudil. Ina zuwa wannan hub inda ake koya mana abubuwa wanda za su kare mu su kare mu. Gaskiya ni na taso a gidanmu ana ba wa ƴaƴa maza ilimi, banda mata, mata sai dai su karatun addini, mata ba za su karatu boko ba, sai dai iyana addini sai dai iya maza. Amma sakamakon shigo wannan kungiyar nan da ban san komai ba, amma sakamakon shigo wannan kungiya da yardar Allah na san yanzu abubuwa da yawa a rayuwa, na san wace ce ni, na san ƴanci na.
Kai babbakar daga Ungogo Yusuf, na koyi gujewa abokanan da za su iya saka ka faɗa maza da shayi da kuma iya magana a cikin al'umma. Sannan na koyi yadda idan mutane ka gansu ba hanyar daidai ba, za ka iya zuwa ka same su, kai musu magana, ka fahimtar da su cewa wannan abun ba daidai suke ba, su dawo kan hanya. Sannan idan ka ga mutum yana fiyewa da tunani, yana iya kawo illar shaye-shaye, za ka iya jawo shi hau ya zo ya samu buɗe ƙwaƙwalwa.
Baya ga gwamnatin jihar Kano da hukumominta, shirin Tens Mata na aiki kafaɗa da kafaɗa da hukumomin gwamnatin tarayya da ma cibiyoyi masu zaman kansu masu alaka da tsarin aikace-aikacen da suke aiwatarwa. Cibiyar horar da matasa sana'o'i ta Sani Abacha a nan Kano na cikin waɗannan cibiyoyi masu zaman kansu. Kuma Kumar Rihaya Shu'aibu Ungogo da ke zaman daraktan hulɗa da jama'a na cibiyar ya faye cikin rawar da za su taka domin a cimma nasara.
Cibiyar matasa saboda ita ce sananniya wajen samar da aikin yi fiye da shekara 30, saboda haka ni wane saboda gogewa da ƙwarewa da ake da shi da daɗewa a cikin harkar samar da aikin yi da samari yadda za a samar da dogaro da kai ga matasa. Wannan shine dalilin shigowar mu da zamu haɗa kai da su, da kuma yanda zamu yi kokari mu haɗa kai da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha wajen ganin cewar an samar da yanayi yanda wannan shirin idan har USAID ta yi ta gama, ya za a iya dorar da shi, ya za a gwamnatin Najeriya ta iya dorewa, ya za a gwamnatin jiha ta iya dorar da shi.
Babban buri da fatan hukumar USAID ta gwamnatin Amurka shine gwamnatoci a Najeriya a matakai daban-daban su rungumi waɗannan manufofi da tsare-tsare domin ci gaba mai dorewa a cikin al'umma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.